sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 15 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji cewa a Najeriya ana danganta rashin fagen siyasa mai alfanu da gazawar kungiyoyi masu zaman kansu wajen taka burki ma bana gurbin ƴan siyasa.
Shugabanci wanda bai dace ba wanda ba na ƙwarewa ai dashi ya haifar da bala'o'in nan. Ashe idan kungiyoyin nan suna da rawar za su takawa kuma su dawo ne. Tabbatar da cewa zaɓe na gaban mun zaɓe mutanen da suka dace.
Za kuma a ji yadda ta kaya a bikin cika shekaru 40 da fara yaye ɗalibai a sashin koyon aikin jarida na jami'ar Ado Bayero da ke Kano.
Kudu wani jijjige da ka gani a hanyar harkar sadarwa a Najeriya to daga wannan wurin ya fito. Saboda mana alfahari da wannan wuri.
Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma. Wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun Niger da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Shugaban Amurka Joe Biden ya ji mamin cika shekaru 4 da kisan gilla da aka yi a makarantar Parkland da ke Florida jiya Litinin. Yana mai kira ga kasar da ta sauke muhimman nauyi da ya rataya a wuyanta na kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ake yi ta wajen amfani da bindigogi. A wannan mawuyaciyar rana muna bakin ciki tare da iyalai na Parkland wanda aka cutar da rayukansu nan take waɗanda alatilar suka binne waninsu can ƙasa, in ji Biden a cikin wata sanarwa. Ya ƙara da cewa muna kuma yin addu'a ga waɗanda har yanzu ke fama da raunuka na ɓoye da na bayyane. A ranar 14 ga Fabrairu 2018 ne wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a makarantar sakandare ta Marjorie Stoneman Douglas inda ya kashe mutane 17 a wani hari mafi muni da aka taɓa yi a makarantar sakandaren. 14 daga cikin waɗanda aka kashe ɗalibai ne, sauran kuma malamai ne. Ɗan bindigar Nicholas Cruz yana da shekaru 19 a lokacin kuma tsohon ɗalibi ne a makarantar. Cruz ya ansa laifin harbi a watan Oktoba da ya gabata. A ƙarshen wannan shekara ne za a fara shari'ar yanke masa hukunci. Masu shari'a za su yanke shawara ko ya yi sauran rayukansa a gidan yari ko kuma ya samu hukuncin kisa. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya faɗa jiya Litinin cewa ƙasashen yammacin duniya a tabakinsa a shirye suke su tattauna da Russia kan harkokin tsaron Turai, amma kuma suna neman shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin da ya sassauta barazanar da yake yi na mamaye ƙasar Ukraine. Scholz ya yi tayin bada wata sabuwar hanya ga fadar Kremlin bayan ya gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a Kyiv a daidai lokacin da Amurka da ƙawayenta suka yi gargaɗin cewa Putin zai iya kai wani gagarumin hari kan Ukraine cikin 'yan kwanaki da makamai mai linzami da bama bumai ta sama da kuma kai hari cikin gaggawa ta ƙasa. Babu wani martani kan tsaye daga Russia game da maganganun Scholz tun da farko. Ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ya ba wa Putin shawarar da ya ci gaba da tattaunawa da Amurka da kasashen NATO duk da cewa kasashen yamma sun yi watsi da babban buƙatar Putin na kawar da yiwuwar kasancewar Ukraine cikin ƙungiyar ƙawancen soja na NATO. Tun bayan da ƙungiyar Taliban ta kwace mulkin kusan watanni 6 da suka gabata, ta canza ƙasar Afghanistan ta hanyoyi da dama, ciki har da sunanta a hukumance. Ya zuwa yanzu ana kallon yawancin sauye-sauyen a matsayin koma baya ga ayyukan da ta runguma a shekarun 1990 lokacin da aka fara kafa ƙungiyar. Rahotanni sun nuna ƙungiyar ta Taliban a matsayin gwamnatin danniya da ta yi hannun riga da al'ummarta da ma sauran ƙasashen duniya, amma wasu manazarta masu zaman kansu a yanzu suna ganin babbar nasara guda ɗaya da Taliban ta samu a ƙasar da yaƙi ya ta baibaye. Babbar nasarar da gwamnatin wucin gadi ta Taliban ta samu ita ce samar da tsaro a mafi yawancin sassan ƙasar Afghanistan, abinda Graham Smith mai bada shawara a ƙungiyar rikici ta duniya ya shaidawa muryar Amurka kenan. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga birnin Washington DC.
Gaida Binta, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya inda ganin cewa ana ta samun cibaya a bangarorin zamantakewa da siyasa wasu masu lura da al'umuran yau da kullun suka fara danganta hakan da gazawar kungiyoyi masu zaman kansu wajen taka burki ma bana gurbin yan siyasa Muhammad Nasir Gareka
bayanai sun nuna cewa a kasashen duniya daban-daban har ma waɗanda suka ci gaba kamar Amurka, Ingila da Faransa kungiyoyin fafatuka sun bayar da gagarumar gudunmuwa wajen yanto jama'a daga matsaloli tare da yin alƙibla ga wanzuwar kyakkyawan shugabanci a Najeriya ma irin waɗannan kungiyoyin sune suka yi ta fafatuka har suka nemo wa ƙasar yancin kai daga Turawan mulkin mallaka masanin kimiyyar siyasa Farfesa Tanko Muhammad Baba ya ce kyakkyawan tsarin demokradiya yakan samu idan an samu irin waɗannan kungiyoyin da kan iya jajircewa su yi wa gwamnati matsin lamba sai ta yi abin da ya dace wanda ƴan ƙasa ke muradi.
Inda demokradiya ke da rauni ko take tangal-tangal ko ba ta tsayu da kafafunta ba, za ka zo ka iske ko da akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu, waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ba su da ƙarfi ko kuma ƙungiyoyi ne waɗanda ƴan siyasa da masu ƙarfin faɗa a ji da masu ƙarfin masana'antu da masu ƙarfin iko suka taɓe, za mu iya cewa suke jan akalarsu. Amma idan ƙungiyoyi suka ginu a matsayin ƙungiyoyi masu zaman kansu, masu ƴanci, masu aƙida, masu alƙibla, to za ka zo ka iske gwamnati. Ana samar da gwamnatin demokradiya nagartacciyar gwamnati.
Shi ma Farfesa Bello Dodon Bada yana ganin cewa irin waɗannan ƙungiyoyi suna raga gagarumar gudunmuwa da za su iya bayarwa kasancewar su ne mafi hulɗa da mutane har ma a matakin karkara kuma su ne ka iya sanin buƙatu da kuma wayar da kan jama'ar.
Shugabanci wanda bai dace ba wanda ba na ƙwarewa ai duk shi ya haifar da bala'o'in nan. Ashe idan ƙungiyoyin nan suna da rawar za su takawa kuma su daure. Tabbatar da cewa zaɓe na gaba mun zaɓi mutanen da suka dace ko mutanen da suka dace sun fito ko sun shiga siyasa sannan malamanmu na addini da kowa yana da rawar da zai takawa ba sai mun kyale ba waɗanda ba su da kunya sun zo sun hau digirin shugabanci sannan da bamu koma muna ta kuka
yanzu da yake kungiyoyi masu fafatuka sun farga kuma suna son samar da sauyi ga wannan lamarin masu lura da al'amuran yau da kullum kamar barista Ma'azu Liman Yabo masanin dokokin ƙasa na ganin abu ne mai kyau muddin kungiyoyin za su dage
tunani na kwarai shi ka haifar da mutanen kwarai ka siyasar kwarai ka hidda shugabancin kwarai sannan a samu wakilci da zai wa mutane ayyuka na kwarai saboda haka in aka ce an samu tafiya irin wannan to muna ganin tana ɗaya daga cikin mafita saboda koyaushe akan maimaita kurakuran da ake yi amma korafin da ake yi su kuma ba su kawo
duba da cewa su da yawa a Najeriya akan fara abu kyakkyawa mai muhimmanci ga rayukan jama'a sai daga baya a yi watsi da shi yasa na tambaye shugaban kungiyar raya demokuraɗiyya a Najeriya reshen jihar Sokoto Alhaji Muhammad Dila wanda kungiyar su ce ta asasa wannan tunanin ko menene shirin su na kaucewa yin watsi da wannan tsarin nan gaba
wannan mun fara ne muna harin shekaru da yawa ko bayan zaɓe in Allah ya so za mu ci gaba da bibiyan mu gani shin wayanda an ka zaɓa abinda sun kai alkawali sun cika ko kuwa ba su cika ba
masana dai na ganin muddin kungiyoyin fafutuka za su kalubalanci jam'iyyun siyasa akan su fito da aƙidodi waɗanda za su kai ƙasar ga ci gaba kuma su yi tsayin daka jam'iyyun su yi aiki da aƙidodin to lalle matsalolin da suka dabaibaice Najeriya suna daf da zamowa tarihi Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir yanzu kuma gabinta da kashi na biyu na labaran duniya
Kwamitin wasannin Olympics na ƙasa da ƙasa ya faɗa jiya Litinin cewa ƴar wasan tsere bisa ƙanƙara ta ƙasar Rasha Kamila Valieva ba za ta halarci bikin bada lambar yabo na gasar Olympics na lokacin sanyi ba wanda za a yi a birnin Beijing. Hukumar ta IOC ta sanar da yanke hukuncin sa'o'i bayan da kotun sauraron ƙararrakin wasanni ta wanke matashiyar mai shekaru 15 da haihuwa don shiga gasar tseren ƙanƙara mai zuwa duk da rashin nasarar gwajin magunguna da aka yi mata a watan Disamba bara. Gwaji ya nuna Valieva tana dauke da maganin ciwon zuciya a cikin jikinta wanda hukumar yaki da shaye-shaye ta duniya ta haramta saboda yana iya inganta juriya. hukumar ta CAS ta ce Valieva na iya yin gasar saboda ta kasance karamar yarinya ce ko kuma wadda ke bukatar kariya kuma ba ta karkashin kaidojin manyan yan wasa. Halin da ake ciki kuma Shannon Obani Abeda dan Eritrea ya zo na 39 a gasar slalom na maza dan Afrika daya tilo ya samu nasarar kammala tseren sa a gasar. Cibiyar kula da cututtuka ta Amurka wato CDC a jiya Litinin ta ba da shawarar hana balaguro zuwa wasu kasashe shida da yankuna ciki har da Korea ta Kudu, Azerbaijan da Belarus saboda karuwar yaduwar COVID-19.
Abeda Binta da ta karanto mana labaran duniya. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na biyu wanda zai saki kai mu Najeriya, inda sashin koyon aikin jarida na Jami'ar Ado Bayar da ke Kano ya bikin cika shekaru 40 da yayi dalibai. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
A shekarar 1978 ne aka bude sashin horar da dalibai akan aikin jarida da yaɗa labarai na Jami'ar Bayar Kano, kuma an yaye rukunin farko na ɗaliban a shekarar 1981. Waɗanda aka yaye a bara wato shekara ta 2021 su ne rukunin ɗalibai na 40 da sashen ya yaye bayan kafa shi. Ko da yake ƙasa da shekaru 10 da suka shuɗe sashen ya rikide zuwa tsangaya, kuma gabanin haka ya yaye ɗalibai masu digiri na biyu zuwa sama. Dr. Abubakar Shehu Munjibur da ke zaman shugaban kwamitin tsare-tsaren bukukuwan yayi karin haske dangane da sauye-sauyen da sashen ya samu.
An samu sauye-sauye da daman gaske, misali in bangaren malamai yawan su da ingancin su, kayan aiki da kuma yawan daliban da ake horaswa a yayi a wannan sashi.
Professor Abdullah Uba Adamu guda ne cikin shehunan malaman da ke koyarwa a wannan fanni.
Ai wato wannan Department of Mass Communication ta yi tasiri sosai saboda kusan duk wani jijjige da kasani a hanyar harkar sadarwa a Najeriya to daga wannan wurin ya fito. Saboda haka muna alfahari da wannan wuri.
Masu tsara taron da sun yi amfani da wannan dama wajen kaddamar da kungiyar tsaffin ɗaliban da wannan sashi na koyon aikin jarida da yaɗa labarai na Jami'ar Bayar Kano ya yaye. Brigadier Sani Usman Kuka Sheka tsohon ɗalibin sashen ne.
Idan har Allah ya sa kuka yi karatu a wuri, dole akwai gudunmuwar da za ku bayar. Bai kamata ba daga nan cewar kama an yaye ku kun tafi kenan.
Malam Yusha'u Sha'aibu, mallafin jaridar kafar intanet ta PR Nigeria, memba ne a kungiyar.
Kuma a Kano da Abuja muna da abin kira PR Nigeria Center, inda muke nuna musu yadda ake amfani da wayannan ayyukan na sarrafa labarai ta wannan social media.
Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, wanda ke cikin rukunin ɗaliban da suka kammala karatu a sashen shekaru 38 da suka gabata, ya albarkaci taron.
Mun yi farin ciki da saduwa da dukkan tsofaffin ɗalibai da na gaba da mu da wanda muke samu ɗaya da waɗanda muka zarta.
Sashen Hausa na muryar Amurka na cikin kafofin labarai da muhimman mutane da aka karrama da lambar yabo a yayin jerin bukukuwan da aka yi domin murna waɗannan shekaru 40. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, kar a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin a saurari shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a ɗan shakata da wannan.
Mustafa bin Rajai
yanzu kuma lokaci ne da zan dan zaku a gefe guda Muhammad Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba
yan kasa da hukuma
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kawa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna
Barsaurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
ba mu da hanya a wannan anguwa ba mu da asibiti ba mu da wuta ba mu da sauran abubuwa na more rayuwa ba a kula da mu kwata-kwata wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauye can take ba abun da ake aka kawo mata wannan anguwa
mu mazannan wannan yankin a gaskiya fi sabilillahi mu gwamnati kusan ta fita harkan mu ne ko ma bata san
modire anguwa ci tana neman agaji na abin da ya shafi nika da surbe ba su da shi to da muka zo sai muka samu matsala ba wuta anguwa gas yayi tsada
ba abun da al'umman modire a karamar hukumar Yola ta Kudu suke mura a wurin gwamnati
wasu mazauna wani bangare na Yola babban birnin jihar Adamawa kenan dake arewa maso gabacin Najeriya kuma wannan shine batun da shirin zai haska fitila a kai ada ka ce mu
a Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurti da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa
madalla mai tsare yayin da ci gaba ce kaiwa matsayin kololuwa a wasu yankuna na nahiyar Turai da Asiya da ma wasu sassan kasashen Larabawa inda kimiyya da kere-kere suka yi nisa kuma sha'anin fasahar sadarwa ke samun tagomashi cikin sauri har yanzu batun hasken lantarki da hanyoyin mota da kuma cibiyoyin ba da magani ga marasa lafiya na ci gaba da zama babban ƙalubale ga al'ummomi da dama mazauna ƙasashe masu tasowa da waɗanda ke fama da talauci duk da matsayin Najeriya na kasancewa guda cikin kasashen da ke samar da albarkatun man fetur ga kasashen duniya da kuma dimbin al'ummar da ke cikin ta Canada zaman ta na uwa a nahiyar Afirka har yanzu mazauna kasar a birni da karkara na fama da kalubalen ababen more rayuwa unguwar Modire wani yanki ne a birnin Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa a Najeriya kuma yake makwabtaka da gidan gwamnatin jihar amma mazauna cikin sa na cikin rashin sukunin rayuwa saboda rashin hanyoyin mota da hasken lantarki da kuma cibiyar kiwon lafiyar jama'ar yankin kamar yadda mai unguwar yankin Modibo Usman ya fara bayyana a wannan fili
ba mu da hanya a wannan anguwa ba mu da asibiti ba mu da wuta ba mu da kuma sauran abubuwa na more rayuwa ba a kula da mu kwata-kwata wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauye can take ba abun da ake aka kawo mata wannan anguwa ta mata masu aifuwa a wannan anguwa suna aifuwa a cikin kekuna wasu gwamnatocin nan ba wani gwamnan da bai zo kan wannan hanyar ta mai duba tsakiyar damana in aka yi malli ya ga yadda ake can wahala yadda ake ballakewa in sun tafi kamar za su yi wani abu amma sai mu ji ciro kuma ita ma wutar mun yi kokari ba wanda ba mu je wurin shi ba ko ka wannan wuta sama da shekara 10 amma har yanzu wutar nan ba wani wanda ya taimaka man ya zo wato aka yi maganar wannan wuta har ma wani kan ma sun taba zuwa da suka ga mun mada aka zo aka sa full 20 a cikin anguwar aka tafi har yau ciro mu dai ba wanda muka gani sai dai a zo a ce za a yi mana ciro
wannan full 20 ya kai kamar wata nawa ko shekara
yanzu wannan full din tun zamanin ya fara kafa shi maganar asibiti mun zo nan hatta wannan anguwa mai albarka shi dan uwana mai anguwa uba wanda yake a Modire tai ya dauki fili daga cikin filayen su babban fili ya bayar da shi saboda a zo a yi asibiti nan an zo kuma an tabbatar wa da mutanen da suke wato mutanen gwamnati an tabbatar musu da wannan fili amma ci ma har yanzu dai ko motsi ba mu ji ba mata da yawa ake samun damuwa a cikin Modire nan abun kunya wata an gane yadda ake samun aifuwa saboda asibitin shi duk sun mana nisa asibitocin furabe su kuma suna da tsada ba kowa bane zai iya kai mata sauri ka gani muna dai kira wannan gwamnati ta pintiri ta taimaka mana ta zo ta duba Modiren da idon rahama gaskiya talaka suna cikin halin kakani kai ko gaci muna karkashin birni
Lajab Razak Muhammad Rabiu amma wanda aka fi sani da suna Koronko mu mazannan wannan yankin a gaskiya fi sabilillahi mu kusan sai mu ce gwamnati kusan ta fita harkan mu ne ko ma bata san da mu ba duk da dai muna iya kokarin mu na fadakar da gwamnati irin halayya da muke ciki da wahalhalun da muke ciki a wannan yanki daya ba mu da wuta kuma muna nan amma tsakiyar gari ma za mu ce maka don kana fitowa cikin modire ne in ka duba hagunka wuta ne na shagari in ka duba damanka wuta ne na yul de fate kana jefa idonka ko wani anguwa nan bayan distal learning shine ake ce masa bon pegi ga wuta bakin gadan nan namu mashigan modire ne nan wuta ya zo ya tsaya dindin na biyu wahala da muke fama da shi inda muna yayi to duk wanda yake cikin wannan anguwa ya shiga halin haula'i sai dai kawai a ce Allah ya gyara don ba wanda zaka samu takalmi a kafarsa da ba wanda kuma zaka kalli kafar wandonsa a warware kowa sai ya nade wai su ma wallahi in damuna nan yayi zoro akai ruwa mata masu ciki da sauransu wallahi abun tausayi bawon Allah ruwa ne yake malale daga bakin kwalta har zuwa cikin anguwan ma bazan ce ma bakin gada ba har zuwa cikin anguwan ba inda zaka samu don wani sai ya shimfida katako wallahi kamin ne shi akonan tafiya gidansa ruwa ne bancin haka aka zo batu maganan wuta muka ta kokari muka ta bibiya iya bibiya kaman gobe za a zo a kama aikin nan wallahi bawon Allah abunda nake ga maka har yanzu shuru ba labari malam ya ci shuruwa ba abunda al'umman modire a karamar hukumar Yola ta Kudu suke mura a wurin gwamnati
ni wasuna na Yusuf Muhammad mai aikin injin surfe modire anguwa ci tana neman agaji na abin da ya shafi nika da surfe ba su da shi to da muka zo sai muka samu matsala ba wuta anguwa gas yayi tsada dan kuma idan ka je ka sayo gas da tsada ka zo mai nika ko mai surfe ka gaya mishi kudin sai ce mai injin nan ya tsawwala masa shi kun bai san a yanayin yadda ka je ka sayo ba ga juyen bakin mai ga aiki na makanike ga duk wannan ka san wannan dole ka biya shi ba zai maka aiki akan kyauta ba wannan dalilin shine muka samu matsala na game da rashin wannan wuta da mun samu ba anguwan nan shine sai muka ce to inda mun gaji da gas mutanen anguwa kuma suna ganin an tsawwala saboda haka shine wallahi har muke tunanin cewa ni ina ganin ko za mu koma cikin gari ne da na'urorin mu
to nan gaba kadan za mu ji abinda jami'an gwamnatin jihar Adamawa ke faɗi game da wannan batu a dakace mu
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da wadan sunta za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka
masu yare Alhaji Abdullahi Adamu shine kwamishinan raya karkara da cigaban al'umma na jihar Adamawa kuma yayi tsokaci a dangane da wannan lamari
al'umman modire nan ina ga su ma rubuto zuwa ofishina akan hali da suke ciki na abun da ya shafi hanya da abun da ya shafi motar lantarki amma idan aka duba shekarar da ta shuɗe 2021 ba mu yi wani abu da ya shafi aikin hanya ba to amma alhamdulillah yanzu abun nan an soma farfadowa muna da yaƙini kuma in Allah ya yarda za a dawo kamar da kuma waɗannan wurare da suka kawo mana koke-koken su nan da izinin Allah za a waiwaye su kuma in Allah ya yarda za su yi ainihin wato yi farin ciki da abun da ke kokari a kansu sun sani lokacin da suka kame hukumai koke-koke a batun wuta na tura injiyoyi ne na sun je sun duba an kawo mini kuma bil na wannan wuri din sannan abin da ya shafi hanya dama ni da kwamishinan ayyuka duka mun haɗu mu duba mu gani waye za su ɗauki wannan aiki don kaga su ba za ka ce su mutanen karkara ba ne mutane ne wanda suke cikin maraya amma saboda wuri ne wanda aka fara da zamantakewar al'umma sai suka samu kansu a wannan wuri din to bai ɓaci ba ko da mun je mun shimfiɗa hanyar karkara a wannan wurare din da izinin Allah za mu yi hakurin mu ga cewa an share musu hawayensu.
An zare Alhaji Abdullahi Adamu kenan kwamishinan raya karkara da cigaban al'umma na jihar Adamawa da ke arewa maso gabacin Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Muhammad Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta kosassu babu tiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko
a gaida Mahmud. Yanzu kuma ga Salamu Muni Barma da sharhin jaridun Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar murya La Voix du Niger, wacce ta waito cewa kasar Niger ta kaddamar da shirin kuskure kundin hukunce-hukunce da kundin tsarin hukunta masu laifuka da nufin shigar da sabbin sauye-sauyen da suka yi daidai da zamani. Jaridar ta ce waɗannan kundaye da ainihi aka gada daga dokokin da sarki Napoleon Bonaparte na Faransa ya zamani da su na fama da tarin kurakurai idan aka dubi yanayin tafiyar duniya a yau. Kodayake a 1961 ma hukumomin Niger na wancan lokaci sun dan aiwatar da wata yar kuskurima. Jaridar L'Independent Plus na cewa Prime Minister Niger ya jagoranci taron tantauna matsalolin da ke haddasa zuwa cirani da zumar zakulo hanyoyin magance wannan matsala da ke kara kamari a kullumin. Jaridar ta ce a yayin wannan zama da ya samu halartar wakilan hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da yan gudun hijira UNHCR da na wakilin hukumar kaurar jama'a wato IOM, Prime Minister Umudu Muhammadu ya kwatanta cewa canza yawo akan batutuwan da suka shafi zuwa cirani wata muhimmiyar hanya ce da za ta taimaka a gano bakin zaren wannan al'amari, kuma yin hakan wata hanya ce ta nuna jin kai da kare kasashen duniya daga dukkan wata baraka. Jaridar Air Info ta ce jami'an tsaron gar national sun kama wasu motoci biyu dauke da lodin bindigogi da harsasai da rokoki lokacin da suke aikin sintiri a gundumar Ingal da ke jihar Agadez. Jaridar ta ce a tashin farko daya daga cikin motocin biyu ta yi nasarar arcewa kafin daga bisani ta fada hannun jami'an tsaro a jihar Tawa. Binciken motar ta farko da aka kama a Ingal ya ba da damar gano bindigogi kimanin 25 samfarin AK-47 ko kuma AK-47 da RGP set mai aman wuta kimanin 6 da PA guda, irar FAL 2 da M-80 guda, sai wasu tarin rokoki da dubban harsasai. Sannan an kama mutane 5 da ke cikin motar ta farko. Jaridar La Rue de l'Histoire ta bayyana cewa akwai alamar jayayya a tsakanin shugabannin jam'iyyar hamayya game da mutumin da ya kamata ya hau kujerar jagorancin yan adawar jamhuriyar Niger, duk kuwa da cewa hukumomi sun bayyana shugaban jam'iyyar Model Lumana Tahiru Saidu a matsayin wanda ya cancanci rike wannan mukami a bisa la'akari da tanade-tanaden kundin tsarin mulkin kasa, waɗanda ke cewa shugaban jam'iyyar da tafi dukkan jam'iyyun hamayya yawan kujeru a majalisar dokokin kasa shine jagoran yan adawa. Jaridar ta ce a yanzu haka magoya bayan Hamma Ahmadu na daukan sa a matsayin jagoran yan adawa, yayin da mutanen Noma Umaru ke ganin ba haka abin yake ba, sai magoya bayan Muhammad Usman da ke tunanin shi da ya fafata a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa shi ya kamata a kira jagoran yan adawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaishe ka. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa wajen Amurka. Sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Dan Allah ku ban dama in bayyana wani ra'ayi na ko shawara ga gwamnatin Najeriya akan yan bindiga da suke yakin arewa. Ina son zan tukan wannan abubuwa da ita basira. Wannan kaman ana yakin arewa ne ba. Masu nuna sai yaji arewa da basu samu dama ba. Ko yanzu sun samu dama suna yakin arewa. Tambayar da muke son mu gunta shin gwamnati ba ta duka sakuna ba? Su kun shirya kuna ba su yadda da mafarauta da yan manga ba? Shin gwamnati ba za ta za da ake wannan batunar a ɗaya bindigogin da su ɗin ɗan ta'adar suke wayar su a ba yan banga da mafarauta a sa sojoji da ɗan sanda su jagorancin wa'annan yara na musu jefi a kawai na mutane? Domin abin da wa'annan mafarauta da yan banga za su yi da ya jani tsanin nan da ake sawa da su.
To da fatan za a ci gaba da turo mana ra'ayoyi. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amman a taƙaice.
To a taƙaitattun labaran na duniya, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya faɗa jiya Litinin cewa ƙasashen yammacin duniya a shirye suke su tattauna da Rasha kan harkokin tsaron Turai. Shugaban Amurka Joe Biden ya jimamin cika shekaru 4 da kisan gilla da aka yi a makarantar Parkland da ke Florida ya mai kira ga kasar da ta sauke muhimman nauyi ya rataya a wuyanta da kawo ƙarshen harbe-harbe da bindigogi. Sannan cibiyar kula da cututtuka ta Amurka CDC a jiya Litinin ta ba da shawarar hana bulaguro zuwa kasashe shida da wasu yankuna.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Binta Suleiman Yaro wadda ta tsaya da gabatarwa, sai kuma Salamun Abo da ya hada da kuma injiniyan mu yanzu. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba nake cewa sai anjima, wassalam.